بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da haɗuwa da ku a wannan masallaci mai albarka wanda shi ne babban masallaci a wannan jami'a mai albarka ta Ahmadu Bello University da ke Zaria. A wannan dare na Juma'a wanda shi ne daren 6 ga watan Zulƙada shekara ta 1439 wanda ya daidai da 19 ga watan Julai na shekara ta 2018. Mun taro domin mu ci gaba da karatunmu da muka faro kafin azumi akan wannan littafi na Al-Akhdari wanda Abdurrahman Al-Akhdari ya wallafa. A darasinmu na ƙarshe mun tsaya daidai inda malam yake cewa awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tasfihu imanihi, wanda mun faro magana akan tasfihu imanihi sai ya zamanto lokaci yayi halansa, inda muka ce insha Allahu ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kaddara mun zo wani darasin za mu ci gaba daga tasfihu imanihi. Wannan maganar da malam ya faɗa ta gyara imani magana ce wacce take mai girman gaske, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya rataye karɓar abubuwa gaba ɗaya da cewa sai mutum ya yi imani. In mutum ya zamanto cewa bai yi imani da Allah ba, to dukkan ayyukansa za su zamanto cewa ba su da amfani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda malamai suka faɗa, shi kanshi mutanen da aka aiko shi zuwa gare su sun riga sun yi imani da tauhidul rububiyya, amma matsalar inda take kawai shi ne a tauhidul uluhiyya. Saboda haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ya wajaba ga mutum ya gyara imaninsa. Duk wani abu wanda zai kai zuwa ga shirka ya wajaba mutum ya nisance shi. Wannan ya sa hani na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin Al-Qur'ani shi ne hani game da shirka. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, Allah madaukakin sarki ya hana ya zamanto mutum ya sanya wa Allah kishiyoyi alhalin yana sani. Dan haka yana daga cikin hadararraka da yawa za ka ga musulmai suna fadawa cikin al'amura na shirka da yawa, wanda idan kai nazari da yawa za ka ga wasu musulman yanzu suna yin shirka sama da lokacin Qurayshawa. Saboda su Qurayshawa da kuma kafaran can da suna komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, suna tsarkake shi a matsayin shi kadai idan suna cikin wahala. Amma idan suna cikin walwala shi ne suke yin abin da suka ga dama. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin Al-Qur'ani, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin, in suka shiga jirgin ruwa saboda hadarin da yake cikin jirgin ruwa, to da'u Allah mukhlisina lahu ddin, suna kiran Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Amma idan suka zo kan tudu, to a lokacin ne suke yin shirka, kamar yadda Allah ya faɗa a ayoyi da yawa. Amma yanzu za ka ga mutum yana kiran kanshi musulmi, amma za ka ga yana aikata shirka wacce a can baya ma ba a yi. Yanzu misali, idan ka ɗauki irin waƙoƙin da suka fito kwanan nan, akwai waƙoƙin da suka fito kwanan nan waɗanda hatta Qurayshawan da suka zo a baya ba su irin wannan shirka ba, wannan yana daga cikin dalilan da yasa shi malam mai ahalari abu na farko da ya fara shi ne yace tasihu imani, saboda duk ibadar da za ka yi aikin banza ce in dai baka gyara imaninka ba. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, saboda haka yanzu ka duba ka ga mutumin da yake musulmi yana waka yana cewa Allah madaukakin sarki ya gajiya, rukun da aka bashi na duniya ya gajiya, saboda haka yana neman tuba yana neman afuwa zuwa ansa. Yanzu irin wannan shirka ko Qurayshawa ma ba su irin ta ba, ko kuma irin waɗanda suke irin waka ita ma da ta shahara wacce suke cewa Allahu la ilaha illa huwa shehu bahama, kaga wannan ma shirka ce karara, ko su ba su irin wannan shirka ba. Saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna maka cewa ya wajaba a gyara imani. Allah subhanahu wa ta'ala baya yadda a haɗa shi da wani, ko da kuwa annabi ne za a haɗa shi da wani. Allah yana cewa walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi wahayi zuwa gare ka, an yi wahayi zuwa annabawan da suka zo gabaninka, inda a ce za ka yi shirka to da za a bata aikinka kuma za ka kasance daga cikin masu asara. To wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan wannan ba zai yi shirka ba, tunda Allah ya riga ya sanya shi zababbe. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas, amma Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa inda zai yi shirka to ga abin da zai faru. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da za su nuna maka girman shirka da kuma matsayinta da kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yawan maimaita ta da kuma maimaita girmanta. Malin yake cewa thumma ma'rifatu ma yusihu bihi fardu aini ka ahkamis salati, ko sannan ya zamanto ya san abin da zai gyara farillan aininsa. A wajen malaman usulul fiqh akwai abin da ake kira fardu ain, akwai kuma abin da ake kira fardu kifaya. Idan aka ce fardu ain shine wajibi wanda ba wanda zai iya daukewa wani, wannan shi ake kira fardu ain. Da haka sallah tana daga cikin farillan aini, saboda yanzu ba wanda zai iya dauke maka sallah, ya wajaba a gare ka kai karan kanka kai sallah, kowace sallah ba ta dauko wakilci, haka azumi, haka zakka, haka kuma tsarki. Sallah tana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske wanda bayan imani babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta kamar sallah. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bainar rajuli wa bainal kufri wa shirki tarkus sala, tsakanin musulmi da kuma kafirci da shirka shine barin sallah. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara, abin da ya bambance mu tsakanin mu da su shine sallah, duk wanda ya bar sallah ya kafirci. Dan haka sallah wajibi ce, kuma ba wani abu da yafi girma a musulunci bayan kalmar shahada fiye da sallah. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira ta da imani a cikin sallah a cikin Alqur'ani, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, kaga anan gurin da yace wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, ma'anarsa shine wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum, shine ma'anar imani a gurin. Saboda kamar yadda wahidi yake cewa sanin sababin saukar aya shine zai taimaka maka wajen fahimtar aya, asali wannan ayat ta sauka ne bayan an juyar da alƙibla ta koma Ka'aba. Saboda haka sai wasu daga cikin sahabbai suke tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa akwai ƴan uwansu waɗanda suka mutu kafin a koma Ka'aba ya hukunci sallarsu. To shine sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana muhimmancin sallah da kuma girmanta, saboda Allah subhanahu wataala ya kira ta da sunan imani. Shaykh bin Salama yana cewa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam la yarawna shay'an tarkuhu kufrun illa salah. Sahabana sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu da suka yi ijma'i akan baransa kafirci ne sai sallah. Baran sallah ya kasu kaso biyu. Kashi na farko shine mutun ya bar sallah saboda bai yadda cewa farilla bace. Wannan shine kashi na farko. Wannan arane ne cikakke kuma babu sabani. Za a kashe shi a matsayin yayar da, saboda yana daga cikin abin da ake ce masa al-ma'lumu min ad-dini bid-darura. Saboda haka anan gurin kawai za a kashe shi. Kashi na biyu shine idan mutun ya bar sallah saboda kasala. Ya yadda cewa wajibi ce kuma dan musulmi ne, amma dai kasala ta sa ba zai sallah ba. Wannan shine kashi ne. Wannan kashin malamai sun yi sabani zuwa maganganu guda. A wajen malaman Malikiya da malaman Shafi'iyya da malaman Hanafiya za a ba shi dama zuwa ɗan kwana biyu, in bai yi ba za a kashe shi haddan. Ma'ana shi ba kafiri ba ne, amma dai ya cancanci kisa saboda ya bar sallah. Dan haka za a rufe shi a makabartan musulmai, za a iya cingare shi. Amma a wajen malaman Malikiya za a kashe shi ne a matsayin shi na wanda yake kafiri, saboda haka kwata-kwata zai zamanto cewa duk hukunce-hukuncen kafirai za su hau kan shi. Sallah tana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu mahimmancin gaske. Wannan yasa a gurare da yawa a cikin Al-Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala idan ya tashi yana cewa wa aqimus salata, aqimis salata, saboda mahimmancin sallah. Na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sallah domin ɗaya da ambatansa. Wannan ita ce manufa babba wacce ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shiranta sallah, shi ne ɗaya da ambatansa wa aqimis salata li dhikri. Wannan yasa duk wani aiki da zaka yi a sallah sai ka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka buɗe ta da Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, kaga akwai suna Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kai ruku'u subhana rabbiyal azim, in kai sujjada subhana rabbiyal a'la, idan ka taso daga sujjada allahumma ighfirli warhamni, in ka zo yin tahiyatu lillahi har zuwa ƙarshe, ita kanta sallamar da za ka rufe sallar da ita, ita ma suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala assalam. Daga cikin dalilan da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallah shine girmama Allah subhanahu wa ta'ala da kambama shi. Wannan shine dalilin da ya sa duk tashin da za ka yi izuwa wani aiki ko kuma farin aikin sai ka ce Allahu akbar. In banda guri ɗaya shine ina na in zaka taso da barku shine kawai zaka ce sami Allahu liman hamidau, saboda manufar sallah shine ya zamanto cewa an girmama Allah subhanahu wataala. Daga cikin dalilan da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallah wanda yake nuna girmanta shine sallah tana kankara zubai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa misalin salloli guda biyar, kamar misalin mutum ne da yake yin wanka so biyar a rana, ya ce shin akwai abin da zai ragu na dauda a jikinsa? Sahabbai suka ce a'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka ma salloli guda biyar. Sallah tana hana albasha da mummuna duk lokacin da mutum yake yin sallah, amma yana aikata munanan ayyuka, to wannan zai taimaka ya nuna wa mutane cewa sallarsa tana da dangwashi. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, haka ya zo a cikin suratul ankabut. Wani mutum ya zo wajen wani malami ya ce yana so ya mai izini zai yi zina, sai malamin yake cewa da shi zan maka izini ka yi zina amma da sharaɗi, shi ne ka zo ka yi sallah ta kwana 40 a gidana. In dai ka yi sallah kwana 40 a gidana, to zan ba ka izini ka je ka yi zina. Saboda haka ya zo ya yi sallah kwana 40 a masallacin shi. Bayan ya gama wannan sallah ta kwana 40, sai yake tambayar shi, to yaya kake gani game da maganar zinar da muka yi da kai? Sai ce ya ji gaba ɗaya ta fita daga cikin zuciyar shi. Sallah tana sanya mutum ya samu jin daɗi a cikin zuciyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani abu ya dame shi yana tashi zuwa sallah, yana cewa ummiya bilal aqimis salata arhina biha, ya kai bilal ka tsaye sallah ka hutashe da mu daga ita. Sanin hukuncin sallah yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske, saboda duk lokacin da mutum bai san hukuncin sallah ba, babu yadda za a yi tsayar da sallar nan yadda ya kamata. Akwai hadisi wanda yake mashahuri, wanda wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah. Ya zo masallaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kusa sai ya yi sallah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli, ka je ka sake sallah saboda kai ba ka yi sallah ba. Ya sake zuwa ya yi ƙara yin sallah, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli, ka je ka sake yin sallah saboda kai ba ka yi sallah ba. Karshe dai mutumin nan ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ni fa ban da wannan sallah ba wata sallah da na iya. Sai Annabi ya koya masa yadda zai yi sallah. Za ku ga idan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi umarni da sallah a cikin Al-Qur'ani, baya cewa ku yi sallah, sai dai ya ce ku tsayar da sallah. Akwai bambanci tsakanin tsayar da sallah da kuma ba da sallah. Kamar yadda malamai suke cewa tsayar da sallah ya kunshi abubuwa guda biyu, akwai iqama zahira, akwai kuma iqama baqina. Iqama zahira shine ka yi sallah da rukunanta da sharaɗanta da wajibobinta, wanda in ya zamanto cewa ba ka yi ta da wannan sifar ba, to zai zamanto ba ka yi sallah ba. Shi yasa shi wancan musi'us sala ɗin Annabi ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli. Za a ga mutane da yawa yanzu sun ɗauki sallah a matsayin nauyi, kawai in an aika ta yayi. Akwai wani ɗan siyasa da ya taɓa zama da shi, na gan shi so ɗaya yake yin sallah a rana. Kullum idan ya zo sallah asuba a lokacin yake sallolin sadaka, zai yi azahar ɗin jiya, ya yi la'asar ɗin jiya, ya yi magarba ɗin jiya, ya yi isha ɗin jiya, sai asuban yau. Shikenan ya kammala sai gobe. Gobe ma idan ya zo haka zai yi. Kuma gaba ɗaya sallolin guda biyar ba ta ci masa sama da minti biyar. Duka ya kammala su. duka ya kammala shi yana harkokin sa na siyasa baya samun damar da zai yi sallah. Dan haka ɗayan da sallah yana buƙatar cika waɗannan abubuwa. Iqama baqina shine ya zamanto cewa lokacin da kake yin sallah kana halarto abin da kake yi na sallah. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa akwai wanda in yi sallah laysa lahu illa ushra, fa abin da zai samu sai dai bisa goma na sallar shi. Akwai wanda idan yayi sallah laysa lahu illa tus'aha, ɗaya bisa tara zai samu, wani rabi zai samu, wani ɗaya bisa shida har zuwa ƙarshe. So abin da ka hankalta a sallarka shi ne ka samu. Da yawa mutane za a ga ana sallah amma ba sa tare da liman. Wani ɗan kasuwa an gama sallah ya zo wajen limamin ya ce masa liman yau ka yi rafkanuwa. Ba a sallar nan ta kama ta cika ba. Limamin ya ce ai shi sallar ta cika. Ya ce gaskiya ba ta cika ba. Ya ce saboda idan aka shiga sallah nake samun dama na yi lissafe-lissafe na na kasuwanci. To yau kuma ka kammala sallar ka ban kammala ba. Saboda haka wannan shi ne dalilin da ya sa na gane cewa sallar ba ta cika ba. Kuma wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba mutane tun da ba na yanzu ba ne kawai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna girman haka yace duk wanda yayi sallah lam yuhaddith fiha nafsahu, bai faɗi yayi wani tunanin zuci ba, aka rakka bala dami yau. Dan haka wani mutum da yazo wajen Abu Hanifa yace masa ya ajiye kuɗin sa amma ya manta inda ya ajiye su, sai yace masa je ya tada sallah. Yana tadawa kuma ya tuna. Ala kulli hal, magabata na gari sun kasance idan suka tada sallah ba abin da suke ci. Kamar yadda aka rawaito Abu Muslim al-Khawlani, idan iyalansa suna so su yi hayaniya ko su wargi sukan bari sai ya fara sallah. Saboda me? Saboda ba ma ya jin abin da ya zamanto cewa suna faɗa. Waɗanda suka karanta Arabic literature, akwai wani mutum da ake ce mai Majnun Layla. Majnun Layla wani lokaci yana tafiya ya ga karen budurwar shi. Ita Layla ɗin wata budurwarsa ce da yake tsananin santa. Ina fatan kun gane, budurwarsa ce yake tsananin santa. Saboda haka wani lokaci sai ya ga karanta, sai ya bi karen nan da gudu. Shikenan sai wasu suka zo suka ce da ya dawo, sai wasu suka zo suka ce ka tsallaka mana sallah da za ka wuce. Sai ya ce ban tsallaka muku sallah ba. Suka ce ka tsallaka mana sallah da ka wuce. Ya ce to in dai da gaske na tsallaka muku sallah to ya kamata ku sake sallah. Ya ce saboda ni karen budurwata na gani na bi shi ban gan ku ba kwata-kwata. Saboda a ku da kuke gaban Allah ya kai kuka gani. Saboda haka wannan yana nuna cewa kwata-kwata ba sallah kuke yi ba. Da kawai ku sake sallah shi ne hukuncin. Saboda ni ba budurwata ma na gani ba, karamta na gani. Saboda a kwata-kwata duk abin da yake kusa da ni ba na gane shi. To ku kuma da kuke gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya aka yi har idan kuma ya gane kuna tsallaka muku sallah. Saboda kowa ya sake sallar shi. Ala kulli hal, wannan yana daga cikin dalilan da zai bambanta maka tsakaninmu da magabata wajen tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda yanzu a lokacin da Sayyidina Umar radiyallahu anhu yake yin sallah a gololo a Al-Majusi ya zo ya soke shi. Cinyi yana zuba, amma kaga ya aka yi tarwatsewa haka ya ga gudu me ya faru kaga Abdurrahman bin Auf ya jawo ya cika ta talla to mu ko yanzu aka harba iman ya ruke gani yawa kaga malai yake ba mu labarin kissan na malai Jafa kaga talla asuba bata karasu ba ranar da aka harba malai Jafa amma shi yanzu kaga Abu Lu'lu'a Al-Majusi mutum biyar aka kashe a masallacin amma an ƙara sallah ya kashe Sayyidina Umar ya kashe kanshi ya kashe wasu mutum sannan aka kuma jawo Abdurrahman bin Auf ya ƙara sallah to sai da ƙara sallah ma aka fara tattaunawa to yanzu da wani sai harba bindiga a waje ma ba wai aka kashe liman ba to inda wani sai harba bindiga a waje to za ku ga cewa an wannan ala kulli hal sallah tana da girman gaske kuma babu wani aiki wanda ya kai girman sallah dan haka wannan yana daga cikin dalilan da yasa ya wajaba mu kiyaye ta hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin sanin hukuncin sallah yana buƙatar komawa al-qur'ani mai girma yana buƙatar kuma komawa zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da suke da alaka da sallah shine sallar jami'i ita ma sallar jami'i tana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci Allah madaukakin sarki ya shar'anta yin sallar jami'i ba don wani abu ba illa saboda samun haɗin kai a tsakanin mutane saboda duk lokacin da ya zamanto mutane suna haɗuwa da talaka da mai kuɗi da sakarai da wanda martabarsa take can sama da mai kaushi a ƙafarsa da wanda ƙafarsa take luwi-luwi suna haɗa sau to wannan duk yana daga cikin abubuwan da zai kawo haɗin kai a tsakanin musulmai da haka lokacin da akwai wani mutum da yake cewa musulmai ba su da haɗin kai saboda haka sai wani ya ce masa to ya kalli Ka'aba a lokacin da za a tada sallah sai kunno mai Ka'aba a lokacin kuma na aikin hajji saboda haka ana nunowa da ya ga su dai yana cewa Allahu Akbar kawai ya ga mutum kusan miliyan biyu sun hada sahu a lokaci guda dan haka wannan yake nuna maka cewa lallai akwai mahimmancin gaske ya zamanto cewa a rinka yin sallah a cikin jama'a sannan kuma wanda bai iya sallah ba zai koyi sallah a wajen waɗanda ya zamanto cewa sun iya kaga wancan mutumin musu'us sala din can inda ace baya zuwa masallaci ba yadda za a yi iya sallah to amma masallacin da ya zo shine dalilin da ya sa iya sallah malamai sun yi sabani shin sallar jami'i zuwa sallar jami'i wajibi ne ko kuma ba wajibi ba ne a wajen malaman malikiya sunna ne zuwa sallar jami'i saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul jama'ati tafdhulu salatal fard bi 27 daraja sallar mutum daya sallar jami'i ta fi sallar mutum daya da lada 27 sai suka ce wannan yake nuna cewa in mutum yayi sallah shi kadai zai zamanto cewa sallar sa kenan tayi tunda fifiko aka nuna amma a zancen malamai da yawa sallar jami'i wajibi ce saboda dalilai da yawa daga cikin dalilai shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa nayi niyya na umarci wani ya tsaya da sallah sannan ni kuma na dauki ici ba gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i ko na gidajensu kaga wannan yake nuna mana cewa sallar jami'i wajibi ce sannan akwai wani makawo da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa yana so a yi masa izini ba shi da ɗan jagora zai dinga yin sallah a gida annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bashi ya juya ya tafi sai sa aka kirawo shi sai ce atasma'un nida kana jin kiran sallah sai ce eh ina ji sai ce idan fa aji in dai haka ne to ka amsa saboda haka shi yasa kamar yadda sahabbai suke cewa zaka ga mutum an kawo shi masallaci yuhada bainar rajulai ma'ana mutum biyu ne suka rarrake shi bai da lafiya amma yana kokarin sai ya halarce ta wala qad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq na kan mu lokacin da ba wanne yake kin zuwa sallace sai munafiki wanda kowa ya san munafinci dan haka sallar jami'i wajibi ce akwai malaman da suke ganin ma in dai kaji baka amsa ba to amma kai sallar baka da sallah summa ma'rifatu ma yusliu bihi fardu ainihi ka ahkam salati wa zakati ne ko wa tahara na wa tahara shine daidai wa tahara ko sai dahara abinda ake nufi da dahara shine tsarki in an ce tsarki a wajen malaman shari'a ya hada wankan janaba ya hada alwala ya hada hadda tsarki na goge duka ya hada wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana girman addinin musulunci addinin musulunci ya yi umarni da tahara saboda hikimomi da kuma dalilai masu yawa na farko shine saboda al'umman musulmai kamar yadda al-Tahir bin Ashir wanda ya rasu a shekara ta 1393 yake faɗa a cikin littafinsa Maqasidus Shari'a Islamiyya yake cewa waɗannan abubuwan Allah ya umarni ne da su domin ya zamanto cewa al'ummar musulmai tana da bahjatu manza fi mar'a baqiyatul umam ya zamanto cewa kowa ya ganta zai sha'awarta yanzu misali wankan janaba da Allah ya sha'anta kaga wannan zai taimaka musulmi bayan da aka kusance shi kaje yana wari sabanin arna wankan ranar juma'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wajabta shi ma lokacin da yaji mutane lokacin da yaji wasu mutane suna wari ya taba wajabta sallar wankan sallar juma'a yace guslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim وكما غسل الجمعة واجب على كل مهتلم سنن ينا daga ciki shine fa'idojin tahara shine yana tafiyar da cututtuka kamar yadda malamai suka fada masana ilimin science suna cewa akwai wasu bacterias da suke cikin mutum wanda kuma waɗannan bacterias din da yawa daga cikin su a fatan mutum suke saboda haka duk lokacin da mutum yake yin alwala su biyar a rana to wannan zai sa da yawa daga cikin waɗannan bacterias din za su tafi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da alwala domin ya kankare wa mutane zunubai kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi ingantacce shine idan mutum ya yi alwala to zai zamanto cewa duk gabar da ya wanki zunubai za su dinga fita daga wannan gaba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu a cikin aya ta 6 a suratul ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahiru وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أما من دليل ليس أمرني لكم الولاء ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون sanin yadda mutum zai alwala yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci saboda kamar yadda muka faɗa sallah ba wani abu da yafi ta muhimmanci bayan kalmar shahada ita kuma sallah ba ta yiwuwa sai da cikakkiyar alwala la yaqbalullahu salatan min ghairi tahurin a wata riwaya kuma ta hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawaffa saboda haka sanin yadda mutum zai yi alwala yana daga cikin abubuwa waɗanda suka wajaba saboda in bai yi alwala yadda ya kamata ba to hanya ce da za ta iya kai shi zuwa ga azaba Abu Huraira ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul lil aqab minan nar azaba ta tabbata ga gurin da ruwa bai taba ba saboda haka in mutum zai yi wankan janaba ya wajaba a gare shi kula da yanayin yadda ya kamata yi wankan kar ya ballama wanda insha Allah ta'ala wasu ne daga cikin hukunce waɗanda insha Allah ta'ala a nan gaba a cikin karatu za su ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام سيكم أذن شما يا وجب متن يسين سوري شما فرض عين كلمة الصيام على عرب شيتنا نفن الإمساك كاموا a wajen malamai kuma na musulunci tana nufin al-insaq anil akli wash-shurbi wal-jima wa jami'il mufattirat min ghurubi al-fajr ath-thani ila ghurubi ash-shamsi ma'a iqtiranihi bin-niyya kamewa daga cin abinci da abin sha da jima'i da duk wani abu da zai iya kaiwa bakinka tun daga hutowar alfijir na biyu har zuwa faduwar rana Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta azumi saboda dalilai da yawa babban hikima shine abin da ya faɗa a suratul baqara ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an shar'anta muku azumi ba don wani abu ba illa saboda ku samu tsoron Allah azumi yana sabbaba tsoron Allah ta hanyoyi da yawa na farko kamar yadda al-allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di wanda ya rasu a shekara ta 1376 ya faɗa shine azumi yana takura hanyoyin shaitan za ga mutum ko da ɗan iska ne idan azumi ya zo yana rage iskanci in mutum yana shan taba sigari kara goma za ta koma kara uku ko kara huɗu haka sannan mai azumi aikinsa na alkhairi yana yawaita kowa idan azumi ya zo za ka ga aikinsa na alkhairi yana yawaita har Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa imani amma aikinsa na alkhairi ya fi yawa da azumi kaga Abdullahi ɗan Abbas yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan amma ya fi kyauta a watan ramadan dan haka kaga wannan yana daga cikin abubuwan da yake nuna maka cewa azumi yana sa mutum ya zamanto cewa ayyukansa na alkhairi sun yawaita azumi daga cikin manufofinsa da fa'idodinsa shine domin mawadaci ya samu damar da zai dinga ɗanɗana yunwa ta yadda ba zai manta da talaka. Kamar yadda aka tambayi ɗaya daga cikin salaf, aka ce menene hikimar yin azumi, sai ya ce liya ruka alganiyu ba amal juri hatta layan salfakira. Yana daga cikin fa'idoji da hikimomin azumi shine tamrinun nafsi ala tarki mahbubatiha, zai maka training ya zamanto ka ba abin da kake so. Yanzu misali, ka saba duk sanda ka ji yunwa ka ci abinci, amma yanzu an zo an ce ba za ka ci abinci ba sai daddare kawai daga faduwar rana zuwa dab da alfajir zai keto. Kaga wannan za a koya maka cewa idan akwai abin da ba ka so, za a koya maka cewa kana iya barin wannan abin. Ina fatan mun gane. Sannan azumi zai koya maka hatta ma tsara lokaci. Yanzu da yawa za ka ga cewa wani ba zai iya tsara lokacin cin abincin shi ba, amma za ka ga inda zai ɗauki tarbiyyar da azumi ya ɗora shi a kai zai taimaka masa wajen ya yi wannan. Mai da malam ya faɗa a nan, duk da bai kawo hukunce-hukuncen azumin ba a cikin littafin har zuwa ƙarshensa, amma azumi yana da hukunce-hukunce da yawa. Wasu daga ciki shine ya wajaba ya zamanto mutum ya zamanto ya kwana da niyya, in dai azumi ne na farilla, in ya ji labarin ganin wata bayan alfijir ya fito bai da azumin rana. Sannan mai azumi ana so ya nisanci cin naman mutane, mallam ya da a ƙaular zuwa wal'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yatruka ta'amahu wa sharabahu. Saboda haka azumi manya-manyan rukunansa shine niyya da kuma kamewa. Kamewan nan ta haɗa da har barin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa bai yarda da su ba. Azumi yana da lada mai yawa. Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin hadisul qudusi, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Azumi nawa ne kuma ni nake sakayya da shi. Yana barin abincinsa da kuma abin shansa ba don kowa ba sai da ni. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa ya ware kofa ta musamman wacce la yadkhuluha illa as-salimun. Summa ma'rifatu ma yusrihu bihi fardhu aynihi ka ahkami as-salati wa at-taharati wa as-siyami sai wajibu alayhi. Saboda haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske shine mu kula da waɗannan ibadoji. Waɗannan ibadoji masu muhimmancin gaske ne, kuma musulincin mutum babu yadda za a iya cika idan ya zamanto cewa bai yi su ba yadda ya kamata. Ya wajaba mutum duk abin da yake farilla ainihin sani, ya wajaba ya kula da shi. Abin da ya sa malam bai kawo hajji da zakka ba, saboda ba kowa ne yake wajaba a kan shi. Kaga zakka sai wanda Allah ya bawa iko na kuɗi, kamar yadda shi ma azumi, shi ita shi ma hajji sai wanda Allah subhanahu wataala ya ba wa iko sannan zai iya yi. Dan haka wasu musulman za su iya mutuwa ba su yi komai ba sai rukunai guda uku nan da malam ya faɗa. Shine na farko imani, shine da ya ce awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tasiru imani, kalmar shahada kenan. Sai kuma sallah, suna haɗe da ɗahara. Ɗahara da sallah duk abu ɗaya ne, tunda ɗahara ita take kaiwa zuwa ga sallah. Sai kuma azumi. Saboda haka waɗannan su ne rukunai guda uku waɗanda kowanne musulmi ya wajaba a gare shi aikata su, kuma fardu ayn ne. Shi yasa malam ya kawo su akan waɗannan abubuwa. Dan haka kiyaye su yana da matuƙar muhimmanci. Allah subhanahu wataala a cikin hadisin Qudusi yana cewa وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. باو أنا بكسنشيني دا وانا أبوبا بيد أبن دا نوجب تامسا. دنكا أي عوادة فرنلوني شيني غبادة كومي بيد أي عوادة أبن دا كان سنة. ينا دا جشكين كورا كوري متون يزمان تو يأينا فلتري amma kuma bai samu sallar asuba. Yin asuba a cikin jami'i ya fi mutum ya tsaya a dare duka, ko mutum ya zamanto yin azumin nafila ya hana shi ya samu ƙarfin da zai tsaya da salloli. Akwai mutumin da za ka ga Allah Maɗaukakin Sarki bai ba shi ƙudura da ƙarfi yadda zai iya yin azumin Litini da Alhamis ba, to amma shi kuma yana so ya zamanto yayi wannan azumin. Sai kaga kuma hakan ya galabaitar da shi ta yadda ba zai iya yin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya wajabta masa ba. Dan haka dai abinda malami ahalari yake so ya faɗa a nan gurin shine babban abin da yafi kamata mutum ya kula da shi shine abubuwan da Allah ya wajabta masa ya farlanta masa. Shi yasa a wancan hadisin na Qudusi ma Allah Maɗaukakin Sarki yace ba abinda bawana zai kusance ni da shi fiye da abinda na farlanta masa. Shine sai kuma daga baya sai yace wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Saboda haka nafila tana zuwa ne daga baya. Haka ma ta fuska haƙoƙi, duk haƙƙin da ya zama wajibi a kanka shi ya kamata ka fara saukewa kafin haƙƙin da ba na wajibi bane a kanka. Wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske waɗanda ya kamata mu kula da su. Insha Allah in mun zo a darasi na gaba za mu tashi daga wayan jibani insha Allah ta'ala. Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so. Mu amsa tambayoyi ko kuma mu fara kiran sallah ne kamata ni na a kira sallah sai a amsa tambayoyi to ba ni wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam menene hukuncin karya azumin nafila ba tare da wani dalili ba? Ya halatta mutum ya karya azumin nafila ko da ba wani dalili? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin hadisin da Tirmidhi ya rawaito al-mutatawwi'u amiru nafsihi in sha'a sama wa in sha'a aftara, wanda yake azumin nafila sarkin kanshi ne, in ya ga dama yayi azumi, in ya ga dama kuma ya karya. So ba matsala in mutum ya karya azumin nafila da gangan bai yi laifi ba. Assalamu alaikum, malam tambaya ta faɗin Allah Maɗaukaki la yamassuhu illa al-mutahharun, shin alwala ake nufi a nan ko kuwa wanka? Ko ɗaya ba a nufi, a zance mafi inganci. La yamassuhu illa al-mutahharun, akwai malaman da suke kafa hujja da shi akan tsarki, amma a zahiri gaskiya ba haka yake nufi ba. Maganar zahiriya ita ce tafi ƙarfi a nan gurin. Ma'ana al-mutahharun a nan gurin abinda ake nufi shine mala'iku, kuma in ka kalli ayar zaka gane haka. Na farko Allah ya ce wa innahu laqur'anun fi kitabin me kitabun maknun na menene kitabun maknun ne yake nufi da kitabun maknun lawul mahfuz to da Allah yana taba lawul mahfuz ne ya taba ganin shi ma wannan shi ita ce karina ta farko na biyu la'anan gurin idan ka kalli ka'idojin larabci zaka ga la'in nan nafiya ce ba nahiya ba dai kenan saboda haka in ta zama la nafiya ce kaga ba yadda za a kafa hujja da ayar wajen cewa an hana wanda ba shi da tsarki ya zama to ya taba alqur'ani abu na uku shine al-mutahharun a wajen malaman lugar larabci akwai abin da ake ce mai ismul maf'ul akwai kuma ismul fa'il wannan ismul maf'ul ne ko ismul fa'il na'am ismul maf'ul ne saboda haka kaga to me bambanci tsakanin al-mutahhar da kuma al-mutahhir ko al-mutatahhir me bambanci tsakanin su na'am al-mutahhir me ma'anarsa na da Hausa me ma'ana al-mutahhir wanda yayi tsarki ko al-mutahhar ba wanda aka tsarkake to dan adam al-mutahhir ne ko al-mutahhar na al-mutahhir ne shi yake wa kansa tsarki mala'iku ne tsarkaka saboda kaga ma'anar ayat shine la yamassu illa al-mutahharun ba wanda yake taba lawal mahfuz sai tsarkaka daga cikin mala'iku saboda haka ayar ba ta da alaka da alwala ko kuma wanka wannan shine zance mafi inganci kamar yadda Ibn Rushd al-Hafiz wanda ya rasu a shekara ta 595 ya faɗa a cikin littafin sa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid shin ya halatta ka a rukuɗi wajen wani wanda ya samu kuɗin ta hanyar sayar da kayan maye in dai ka san kuɗin da zai baka daga kayan maye ne da ya samu kuɗin ta hanyarsa bai halatta ka ansawa amma idan ya zama yana da hanyoyi guda biyu yana samun kuɗi ta hanyar kayan haram yana samun kuɗi ta hanyar halal to ya halatta ka yi rance a wajen shi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da Yahudawa ya mamutu sulkinsa na yaƙi yana wajen Yahudawa kuma a cikin dukiyarsa akwai halal akwai haram Allah ya ƙara malam lafiya ya kawo ilimi mai albarka amin malam idan mutum ya je fitsari kuma sai ya zuba a kayansa ko a jikinsa dan Allah yawan nan yanayin ya mutu zai shi ne zubarwa a daidai gurin da fitsarin ya taɓa ya wanke gurin idan tufa ne shi ne abun buƙata malam mutumin da ya yi riya cikin sallah zai iya sake sabuwar sallah don ya samu yardar Allah Allahu alam abinda malamai suke cewa ba a ce a sake ba Allah malam bai matsayin bawali a tsaye akwai hadisin Tirmidhi wanda ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ata subaqata qaumin fabala qa'iman mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je jujun wasu mutane fabala qa'iman sai dari a tsaye hadisi ne tabbatacce ingantacce haka wannan hadisin yana nuna cewa in akwai bukata ya halatta mutum ya yi dari a tsaye kamar gurin kana tunanin ka tsuguna akwai najasa ko za ka ɗauki wani abu ko zai iya ɓata maka kaya ko wani abu makamancin haka ya halatta a gare ka ka yi fitsari a tsaye ko da ma babu bukata ya halatta hadisin na Aisha da take cewa annabi bai taɓa fitsari a tsaye ba ta faɗi iya abin da ta gani ne kuma kamar yadda suke cewa ka'ida ulumul hadis man hafiza hujjatan ala man lam yahfaz a wajen malaman usul kuma suna cewa al-muthbit muqaddamun ala an-nafi wanda ya tabbatar da abu ana gabatar da shi akan wanda ya kore saboda shi wanda ya tabbatar yana da ziyaratu ilmin wasu shi wanda ya kore bai da ita sannan kuma wanda ya haddace abu ana gabatar da shi akan wanda bai haddace ba shi sana na ishara take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa akan raka'a 11 a ramadan ko wani sa'a wannan bai zama hujja da zai zama bai halatta mutum ya tsaya a raka'a 11 ba tunda an samu a ɗakin maimuna ya yi raka'a 13 saboda haka raka'a 11 da ta faɗa sai a ɗauka a ɗakin ta ne ta ga iya wannan abun don haka sai ya zama mutum ya halatta ya sama da raka'a 11 tunda ya yi raka'a 13 a ɗakin maimuna sai ya nuna cewa abun abu ɗaya yake ala malam menene wannan yake cewa wannan ma makaranta ta malam me ake nufi da kalimatu alqaha ila maryam a cikin suratul maida wasu malaman sun ce kawai kun faya kun shine ma'anarsa shine ma'anar wa kalimatu alqaha ila maryam mana ya halitta shi ne da kalmar kun shi ne kawai tsakana kalimatu kun ita ce ma'ana alqaha ila maryam wa kalimatu alqaha ila maryam inna matala isa inda allahi khalaqahu min turabin summa qala lahu kun saboda haka shi ne ma'ana wa kalimatu alqaha ila maryam da aka duba ne maslaha tunda muka faɗa cewa zaka yi tsayin ne saboda maslaha kaga wannan yake nuna zaka yi tsayin ne saboda maslaha kaga wannan yana nuna idan babu maslaha zaka yi ya su ne Allah ya ba mu hanci akwai wani shi ma da yace eh kamar ya daga hannu ko sai ta zama tambayar shi na'am to suriya lamarin rayuwa yawanci gaskiya iyawa ne don haka ya danganta da yanayin mutum yawa wannan shi ne a takaici a kai ka zama na ƙarshe na'am na'am na ake yara ma yara na sa hudu ne oke dan tsara kai kawai ya mutu yana da yara ji wanda ya mutu ai ba a kirgare shi kawai waɗanda bayan ya mutu suna nan su kawai za su lissafa mana banda yaransa yana da uwa da uba ko bai da uwa da uba kawai iya su ne sai haka ne idan su waɗannan matan za a ba su to over 3 haka za a ba su saboda haka aka ba su to over 3 ragowa zai zamanto sai a bawa shi wannan ibnul ibn ɗan ɗaɗin shi za a bawa shi ne zai ɗauki ragowa haka ne Allah ya ba mu dace ba sai ya rayu mu kamar yadda yake so akwai karatu na risalar ibnu abi zaid al-qayrawani wanda insha Allah ta'ala za mu fara a central mosque na kungu so waɗanda suke kusa idan suna da sha'awa za su iya fara zuwa sannan kuma akwai karatu umbatul ahkam shi ma da ake yi a tafi da road a GRE duk ranar litini shi kuma wannan na kongo central mox na abu zari a kongo kenan shi kuma ana za a dinga yin shi ne da ranar lahadi saboda haka wanda yake da sha'awar zuwa ko yake kusa da gurin zai iya halarta shi za a fara shi don bitla kamar za a fara an yi darsa ci gaba ne ake yi yanzu insha Allah. Allah ya bamu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.